Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16, 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sa zango FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar Alhamis 20 ga watan Yuli shekara ta 2017 tare da Baba Yakub Makere da kuma sauran abokan aiki. Sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC muke marhabin lalle ga masu sauraro. Ga kanun labarai.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Anthony Guterres yayi kira ga kasashen duniya a jiya Laraba da su canza tunani akan nahiyar Afirka. Wakilan jam'iyyar Republican a majalisar dattawa a nan Amurka sun bayyana samun kwarin gwiwa na wato yiwa dokar kiwon lafiya gyaran fuska. Sannan fadar White House ta wato ta kibada cikakken bayanai akan ganawar da shugaba Donald Trump da kuma shugaban kasar Russia Vladimir Putin suka yi.
Kanun labaran kenan.
Gaskiyar magana kamar da nake magana yau nan, mun gode wa Ubangiji Allah, zan ce alhamdulillah shugaban kasar Najeriya ya samu sauki daga cutar da yake damun sa. Yanzu yana cikin halin shiri na dawowa gida domin ya kama aiki.
Ministan matasa da wasanni Solomon Dalan kenan. A Lagos wani dan sanda ya harbe ya kashe wani matukin babbar motar da kun kaya bisa zargin wayaki ya bashi cin hanci. A jihar Gombe kuma an tsaida zirga zirga tsakanin jihohin ko kuma jihar da kuma makwabtanta Adamawa da Taraba saboda zaman dirshin da matan Kaltungo suka yi akan hanya. Za mu laika Kamaru mu jiyadda shirin komawar ƴan kasar da ketare yake taimakawa cigaban tattalin arziki. Grace Alheri Abduna tafi da shirin domin iyali.
Assalamu alaikum jama'a. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yayi kira ga kasashen duniya a jiya Laraba yana cewa su canja tunani game da nahiyar Afirka. Yace ya kamata kasashen duniya su yi aiki tare da Afirka kuma su gane irin abubuwa da Afirka za ta iya yi kana kuma su taimaka wurin hanawa da kuma kawo ƙarshen yaƙi-yaƙi a wurin. Antonio Guterres ya faɗa wa mahawaran kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya a inganta zaman lafiya da tsaro a Afirka. Yana cewa ƙungiyar tarayyar Afirka da Majalisar Dinkin Duniyar suna da manufa na ganin cewa an magance rikice-rikice kafin su yi kamari ko kuma wato a fannin yada yanda za a tunkari su waɗannan rikice-rikicen kafin su faru. Mr. Guterres ya ci gaba da cewa
enhancing African capacities is essentially both in the context of our collective response to international peace and security challenges.
Karfafa gwiwan Afirka yana da muhimmanci a wurin aiki tare na magance kalubalolin zaman lafiya na ƙasa da ƙasa da tsaro da kuma batun dogaro da kai a nahiyar Afirka. Ya kuma lura da irin matsaloli da kungiyar ta'adda da masu tsatsauran ra'ayi suke kawowa. Guterres yayi marhabi da shirin kafa rundunar haɗin gwiwa na kasashen yankin Sahel guda biyar waɗanda suka yi domin yaƙi da ta'addanci da kuma dakarun haɗin gwiwa na kasashen tafkin Chadi masu yaƙi da ƴan ƙungiyar Boko Haram.
Wakilan jam'iyyar Republican a nan Amurka majalisa sun bayyana samun kwarin gwiwar yi wa dokar kiwon lafiyar Amurka gyara biyo bayan ganawa da suka yi da shugaban na Amurka Donald Trump a jiya Laraba. Shugaba Trump ya ce su dakatar da hutunsu na watan Agusta har sai sun gama wargaza dokar kiwon lafiyar da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya kaddamar. Trump ya faɗa wa sanatocin na jam'iyyar Republican cewa lallai ne akwai buƙatar su cika alƙawarin shekaru bakwai da suka yi wa Amurkawa na soke dokar kiwon lafiyar mai rahusa da ake kira Obamacare. Ma'aikatan suka ce kiran na shugaba Trump ya samu shiga. Mahawara akan dokar kiwon lafiyar ta raba kan 'yan Republican. Wasu masu tsauraran ra'ayi ƴan kalilan sun ce shawarar jam'iyyar ta yi wa Obama kiyar kuskurima ba ta yi tasiri da za ta sa gwamnatin tarayya ta taka wata rawa ba, yayin da masu matsakaicin ra'ayi suka ce shawarar ta wuce makaɗi da rawa domin tsarin kiwon lafiyar na barazana ga miliyoyin Amurkawa waɗanda suke talakawa. A wani labari kuma likitoci sun gano cewa Sanata John McCain ya samu sankarar kwakwalwa. Sun gano haka ne a wani gwaji da aka yi masa a asibitin nan da ake kira Mayo Clinic da ke Phoenix a jiya Laraba. an gano ƙari ne bayan an yi wa sanatan mai wakiltar jihar Arizona wani gwaji a makon da ya gabata don cire wata gudar jini a idansa. An zaɓi makin tsohon soja da ya yi yaƙi Vietnam kuma tsohon fursunan yaƙi zuwa majalisar dattawan Amurka a shekara ta 1986. Shi ne ɗan takarar jam'iyyar Republican da ya kara da tsohon shugaban Amurka Barack Obama a shekara ta 2008. Sankarar da ta kama shi irin wacce ta kashe Senator Ted Kennedy ne a shekara ta 2009.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ki ba da cikakken bayani akan ganawar shugaban Donald Trump da shugaban Russia Vladimir Putin wanda suka yi a wurin wani liyafar cin abincin dare da aka yi a wajen taron kasashe masu karfin tattalin arziki na G20 a farkon wannan wata. Wannan liyafa ce ta jama'a a cewar mai magana da yawun fadar White House da ake kira Sarah Huckabee Sanders. A bayani da ta yi wa manema labarai waɗanda suka matsa mata a jiya Laraba akan wannan ganawan da shugabannin biyu suka yi, wani daga cikin kusoshin jam'iyyar Democrat a kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilan kasar, Adam Schiff ya ce ya yi mamakin jin wannan ganawar. Adam Schiff ya ɗora a shafinsa na sada zumunta na Twitter cewar wannan ne Donald Trump ke kira bayyana gaskiya.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a baiwa ƴan jarida damar shiga Yemen biyo bayan hanawa manema labaran BBC guda uku shiga ƙasar da dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudiya masu yaƙi da ƴan tawayen Hutu suka yi. ƴan jaridar suna cikin jirgin kai agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kan hanyarsa zuwa babban birnin ƙasar Sana'a shekaran jiya Talata, amma sai aka hana jirgin tashi daga Djibouti saboda ƴan jaridar suna ciki. Daukan irin wannan mataki ba shi da amfani. Wannan shine babban tsaiko da aikin kai kayan taimako da mutane ke wato ke haddasawa. Duniya tana buƙatar sanin abin da ke faruwa kuma ya kamata ƴan jarida su samu damar shiga, a cewar kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq a jiya Laraba. Haka ya ce jirgin kai kayan taimakon da aka hana shi tashi ranar Talata an riga an ba shi izinin sauka a Yemen jiya Laraba, amma ba tare da manema labaran na BBC ba. An ba da rahoton cewa ƙasar Saudiya ta ce ba za ta tabbatar da kare lafiyar ma'aikatan na BBC ba.
Bayan ya kwashe kusan shekaru tara a gidan yari, taurarin wasanni da wasannin kwaikwayo irin na sinima O.J. Simpson, yau Alhamis aka shirya za a fara sauraron bayanai ko kuma shaidu akan kila wadda za su kai ga a sake shi a ranar 1 ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu.
Labaran duniya kenan, ha gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ministan matasa da wasanni a Najeriya Solomon Dalun ya ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana dab da komawa kasar daga Ingila inda yake jinya. Ministan ya furta haka ne a ganawar da ya yi da manema labarai a Abuja ciki har da namu Nasiru Adamu Elikaya.
Gaskiyar maganan kamar da nake magana yau nan, mun gode wa Ubangiji Allah, zan ce alhamdulillah shugaban kasar Najeriya ya samu sauki daga cutar da yake damunsa. Yanzu yana cikin halin shiri na dawowa gida domin ya kama aiki, kuma ya samu sauki wanda zai iya cigaba da aikinsa da amanar da 'yan Najeriya suka bashi.
Ministan ya ce 'yan majalisar zartarwa sun takaita ziyarar shugaban a London da hakan kare shafi lamarin aikin gwamnati a maida gidan Abuja da ke London tamkar fadar Aso Rock. A kan rade radin kowa sanya wa shugaban guba ne ko kuwa a'a, Dalun ya ce ba zai tabbatar da wannan zargin ba, amma tabbas shugaban bai taba samun irin wannan jinyar ba tun hawansa mulki. Haka nan ministan ya yi watsi da batun wai shugaban na neman musuluntar da Najeriya ne. A nan Dalun ya ce wasu ne masu son kawo fitina suke danganta maganar da Janar Theophilus Danjuma bayan wani taro. A ganin Dalun sam tsohon janar na sojan wanda ya aiki da shugaba Buhari bai furta irin waɗannan kalaman ba.
Ban yadda ba kuma ko an bani Bible zan rike. Rinse ciwa ba zai yi wannan magana ba. Jiya ɗaya daga cikin ministocinmu ya tunkare shi, ya tambaye shi baba ga fa abin da yake faruwa kuma ga irin zagin da mutane suke yi, yaya kai wanda muke sa ido muke dube ka uba a ƙasa za ka yi irin wannan magana haka? Fadin haka ma shine shi ma ya sani cewa akwai wani abu. Bai sani ba. Kuma ya dauka kauri zai mayar da martani. amma kun san da jijo ne kuma wanda kwanaki sun gabata kuma kwanakin baya da naje naje ganshi yace min baya jin dadi sosai to mutumin da yake fama da rashin lafiya shine kuma zai zo shiga yace wai waya zuwa raba waya abin da yake faruwa ana nema musulunta da Najeriya shi baba Tiwai Danjuma su yi sure tare da Buhari ya san halin Buhari Buhari ne wannan akida ne saboda haka maganan nan ba maganan Tiwai Danjuma maganan na mutane wadanda suke neman mulki karfi da yaji da suna gwamnati ba su yi magana Middle Belt ba ba su yi magana South Side ba ba su yi magana nan ba kama mun da muke zaune nan ana nufin cewa to Buhari kenan zai saye buta zai kama wasu banjo dole je yi sallah mun je mun gama rakiyan wasu banjo kuma za a zadi mu da daya mu yi wannan mutumin fa wannan gwamnatin da ya kafa Krista sun fi musulmi yawa a cikin Minnesota mai son musulunta da Najeriya kenan
Asura da Mali kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
Kafana ta ala sarkin dare da rana shugaba Buhari Allah ka bashi sauki
rayuwa da mutuwa lafiya da ciwo Allah sake yake dangane so da tsuga kowa
dai so da tsuga kowa
Rabbana ta ala sarkin dare da rana shugaba Buhari Allah ka bashi sauki
A Lagos rikicin direbobin manyan motocin dakon kaya da ƴan sanda ya kashe mutum ɗaya lamarin da ya kai ga kona bankuna biyu ga rahoton da Babangida Jibril ya aika mana daga can
shi dai direban da aka ce an harba mai suna Tunde an ce ya ki ya bada na goro ne kamar da dan sandan ya buƙaci ya bayar gardama ta kaure tsakanin su har ta kai ga harbi tuni dai masu zanga zanga suka kona wasu bankuna guda biyu da suka hada da bankin Sterling da kuma bankin Diamond dake titin Wharf Road a anguwa Apapa dake nan birnin Lagos ga dai abin da daya daga cikin mazauna anguwan na Apapa ya shaida mini abin da ya faru ta wayar tarho
abin da ya faru wai dai sanda ne mai gadin banki ya harbi direban mota to shi ya kawo wannan kace na ce har dai Allah ya sa dai wannan direba Allah ya shira shi
to shi wannan dan sanda yana gadin banki ne ko ko an sa shi tsaron hanya ne
yana aikin banki ne to amma ba za mu iya gane cewa ya tsaya shi kudi ne hannun shi ko wani amma dai shi ne aikin banki
wannan dai ba shi ne karan farko da ake samu rashin jituwa tsakanin direbobin tankokin mai da kuma jami'an tsaro musamman ma dai a titunan na yankin Apapa ba inda ake zargin jami'an tsaron ciki ko har da sojojin ruwa da karban na goro daga hannun direbobin tankin mai da kuma na kaya wanda ke lodin kayayyaki da kuma mai daga tashar jiragen ruwa na Apapa ga dai abinda wasu da suka gadewa idanun su lamarin suka shaida mini
wannan an sha mana a hanya cikin Lagos nan babu kana empty sai ka bada 500 empty kake in ka dago kaya sai ka bayar tsakanin kilometer ya kasa muke da wajen 10 a cikin garin nan ka gani
da dai kokarin jin ta bakin commissioner ɗan sandan jihar Lagos Mr. Fata Osei ya ci tura sai dai wata majiya ta kusa da rundunar ɗan sandan ta bayyana cewa tuni aka kame ɗan sanda da ake zargi ya aikata wannan aika aika Babangida Jibril murai Amurka daga Lagos
Sha'anin mu na duniya kwajjara ya tsare lamarin mu na duniya kwabata ya tsare ga gani a kaman mai yanzu ni dubula kallabe
daga rahotanni daga jihar Gombe kuma na bayanin cewa mata daga yankin Kaltungo sun mamaye hanyar zuwa jihohin Adamawa da Taraba inda suke zaman dirshin domin tilasta hukumar ƴan sandan jihar sakin mutanen su da ƴan sandan su kama ga Abdul Wahab Muhammad da kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar DSP Obed Mary Malum
da wani dalili suka tare hanya
akwai abin da su na wanda suke da hannu a suke
to suna so wai a sake yaran ne kenan
haka suke so
yanzu ku wani matakai kuka dauka
yanzu haka inda muke magana da kai da wasu kika yan sanda da wakilanta da kuma shi ne girma sarkin Kaltungo da kuma dan majalisa da yake wakilta wannan bangare da kuma chairman na local government suna nan yanzu haka suna magana inda za a yi a samu a bude hanya
da tabbani kuma na hira da wasu matafiyan da tarza da su
sunana Dimash sorry daga nan zan yi kyau
me ke faruwa
wannan hanyar da yake kaman dai san na kada ya san me ke faruwa dai hanyar da take tun kafe 7 da rabi na fi
eh mutanen sun blocking hanya sun kusa kare sun blocking hanya kan sai an saki mutanen su din kafin a bude kofa ne ma ne tafiya ne
kin fito daga ina ne
daga Adamawa
kina so zaki je
yes yes sani
to kin fito tun kaman misalin karfe nawa wajen ya tsare ku
misalin sha da muna wurin
to su matan da suka fito suna wannan zanga zanga menene suke ga muku
su ma magana kai suna zauni kawai sakin hanji
Luhan Muhammad Mudan Amurka daga Bauchi a Nigeria
daga jamhuriyar kamar kuma kasar ta ce hakarta ta fara cimma ruwa na shawo kan yan kasar da ke ketare su koma gida su zuba jari da kuma kafa masana'antu ga awal garba
na tambayi Hajiya Fatima wanda ta dawo daga kasar Faransa domin ta bude kamfanin sarrafa ruwan sha a kasar ta jamhuriyar Kamaru kuma ya bata sha'awar dawowa kasar ta Kamaru
wato abin da ya bani sha'awa dawowa kasar Kamaru bude kamfanin sarrafa ruwan sha shine wato domin in taimaka da ƴan uwana na kasar Kamaru in kuma gwamnati su ma sun dafa mana hannu wato zuwa shekaru biyu ko biyar za su rage mana haraji
Malama Aisha ita ma ta dawo ne daga kasar Dubai don bude masana'antar dinkin hannu kamar zanin gado da kuma rigan kujerun daki
ina son taimakawa kasa ta niman gashi ta yayi ci gaba kuma mu samu ko a mana ragin haraji da kuma taimakawa matasa su samu aiki
na tambayi Alhaji Dan Asabe babban ma'aikaci ne a ofishin cibiyar kasuwancin kasar wanda yake birnin Duwala ko ya yake ganin yanda ƴan kasar ta Kamaru mazauna a kasashen ketare suke komowa domin bude kamfanika da masana'antu a kasar
suke ainihin ya kokarin su ya kamata su dawo kasar Kamaru saboda su ci gaba da kasuwanci sai sa muka zauna muka yi taro muka cewa lokaci ya zo wanda ya kamata a ba su damar dawowa kasar Kamaru ci gaba da kasuwancin su game da bude kamfanika da koi dan ci kasar da wanda muka sanar muku tattauna da su
na tambayi Mr. Idrisu Baba Yaro Adamu wanda ya daga cikin masu hannu da shuni wanda suka dawo kasar Jamhuriyar Kamaru domin gudanar da harkokin su shi dai ya bude kamfanin sarrafa ayaba ne domin kaiwa kasashen na Turai
ma'aikatan da nake da su a yanzu nan su 60 ne
to ku ne wane kuka dawo daga kasar Turai domin bude kamfanika a kasar Kamaru
mu dai a yanayin da na shina mu goma ne muka taso daga kasar Turai muka dawo kasar mu Kamaru
me ya ba ku sha'awar kuka komo kasar ta Kamaru
abinda ta ba mu sha'awar dawowa nan kasar Kamaru mun zo ne mu ma mu nuna namu kwazo abinda muka koyo kuma mu nuna ma wanda ba su sani ba saboda samu ci gaba mu ma gabaki a kasar Kamaru
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Awal Garba
They're just there. Government is not reaching out to them for nothing. The only time government reaches out to them is when there's election.
Gaskiya kai kamar wata hudu ko uku haka bas ka shinkafa ba.
Matsalan da aka samu dan sabon tsarin da aka kawo ne wanda ake so a ba gida masu gudun hijira.
A kasance da mu cikin shirin hantsi domin jin hali da ƴan gudun hijira suke ciki a jihar Borno. Ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 1:18. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tanto hoy ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
na saba da nan tunda nan aka haife ni ban da yakin biyasura ba zan koma gida ba waye na da kasuna nan har sun koma da mu lokacin kuma ni na dawo da kaina dadewa
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a ci gaba da bada gudunmuwa ga yunkurin ganin kasancewar Najeriya tsintsiya madaurin ki daya biyo bayan matakan da waɗansu ƴan tsirarru a ƙasar suke dauka da masu kula da lamura ke cewa idan aka yi sake lamarin na iya tsindima kasar cikin wani halin tsaka mai wuya shirin domin iyali ya gayyaci waɗansu da suka amfana da kyakkyawar zamantakewa da yarda da juna tsakanin yankunan kasar waɗanda suka gajiya suka kuma ga yau kamar yadda masu iya magana suka ce abinda babba ya hango yaro koda ya hau dutse ba zai iya hangowa ba saboda haka muke nazarin yadda wannan lamarin zai shafi makomar iyali dake baje a ko ina cikin kasar yau mun sake komawa zauren tattaunawar mu a jihar Kano inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana kan dattawa uku da suka hada da Malam Abdulrazak Tanimawo wani dattijo dan kabilar Yarbawa da aka haifa shekaru 82 da suka shige a birnin Kano inda kuma yake zaune har yau sai kuma Chief Ifanyi Anyi wanda shi kuma dan asalin garin Newi ne a jihar Anambra shi ma aka haifa a Kano shekaru 61 da suka shige ya kuma ci gaba da rayuwarsa a nan jihar akwai kuma Malam Aminu Ibrahim Maidawa Fage da aka fi sani da Aminu Maidawa dan shekaru 51 wanda ainihin sa dan jihar Borno ne shi ma aka haifa a Kano ya kuma ke zaune a jihar to da Tijo Abdulrazak yana bayani kenan kai illata da kayar baya irin wannan lokaci ya kwace mana inda kuma zamu dora kenan yau
karamin misali lokacin da aka yi wannan aware abu ne wanda yake bazan taba manta ba kuma ina fata kar irin sa ya saki faruwa nan Najeriya dan saboda abu ne ya faro kaman wasa an dauke shi ne kaman abu ne ba shi da girma ina fadada har muka samu kanmu akan so akai yaki to shi yasa nake cewa duk irin wanda suke maganan cewa zo a yaki ko suna kawo ba maganganun da zai kawo tashin hankali wanda ba su taba ganin irin abubuwan nan ne ba kuma ya kamata a tashi a tsawatar musu su dena dan aka ce aka bari ba san iyakar inda Allah ke yi saboda haka manyan gari su ya kamata su tashi nan akwai inda sarakuna da masu ugwani duk za su tashi da daga tai da kuma hakimai
wancan al'amari bai dadi ba yaya makomar iyalai ta zama a lokacin musamman ga waɗanda suka aura aka aurar musu suka aurata suke da sirrikai misali a wancan lokacin ya zaka siffanta mana yadda rayuwar iyali ta kasance
eh to kowa wani ya tafi ma ba a sake ganin sa ba wani ya farin rabuwan su kenan da iyalansa wani su kuma da suka rayu suka ce za su tafi nan sun tafi na can kuma suna zuwa a hanya daga wanda suka samu accident a hanya da wanda kuma wayansu barayi suka tsare suka duk dai gashi kala kala ba irin abubuwan da bai faru ba
haka dai iyalai sun zama sun tarwatsi
eh kan samu abuna a samu kawunan su sai da aka dade kuma a lokacin ma sai kasance ma ba yadda cikin juna duk wanda ka gane sai ka dauka ko shi ma shine irin mai tada tazuma din nan yawa sai da hukuma ta shigo tana ta bada hakuri cewa wayannan ƴan uwan ku ne ku bari ku dauke su ku ja su jika har aka samu aka sake wata sabon tafiyar to gashi muna cikin ta kuma ana nema a zo a hargitsa mana saboda haka abu ne wanda ke ba za a taba yadda da shi ba
Chief Ifanyi mutanen yankuna na Ibo an san su da sha'anin ka hada-hadar kasuwanci kuma kamar yadda Aminu mai dawa fage ke faɗa sun bazu ƙauyuka daban-daban musamman mu a nan arewa ana ta neman arziki kuma ana tare da su ana zamantakewa nan ana hulɗar cinikayya da sauran al'amura wasu ma sukan kai iyalansu idan aka biyewa wato wannan zance aka bashi ba dau matakai ba kake ganin makomar sha'anin kasuwanci da iyalan al'umar Ibo za ta kasance musamman a arewa
abun din na fada tun daga farko shine Musa Neswa da tunani da hakuri akan wannan abun nan abun da ya tarwasa ko an tatara an kiriga ba zai zama daidai da abun da yake da kaman ka zubar da shinkafa a kasa komin abun nan naka kwazo naka ko mene naka ba zai ka iya tara su duka a waje daya kuma abun da nake abun nan gani a wajen shine mu ji komi da nasuwa da tunani sabili da mun zama daya kuma ni ba san gani rayuwa wani waje ba Kano ba
abun da ya sa haka saboda na yarda da mutane nan sun yarda da ni wajen mu akwai ni da gida akwai ni da iyali akwai ni da ko uwa ma yanzu na da uwa amma wani abu ban saba da wajen ba yaya ba zai mu ba kan mu hakuri akan abubuwan nan mu yi hakuri da juna mu ya tsaya kowa abubuwan da aka yi wa kowa ai kwanan nan naji dadi da naji ta martaba sarkin musulmi yana ce abin yabun nan bai kamata ba du masu zugawa da ba da sa wutan nan su daina ai kowa ya ji dadin kuma ya kamata malame pastoci shugabani da kowa da kowa isa baki akan wannan abun nan a kwantar da hankali
kace kana da iyalai anan da ma gida gashi kana cewa kai da bakinka ba za ka iya zama a innawi ba duk da cewa kana da iyalai a can har ma ka gina gida a can yawanci kuma kamar yadda bayanai suka gabata yara matasa ne ake amfani da su kuma na tabbata kai ma kana da a cikin iyalanka akwai matasan nan ya kake tunanin cewa wato makomar su za ta kasance a daidai lokacin da kai kanka kake cewa ba za ka iya zama ba in ba a Kano ba
ai wani abu na saba da nan tunda nan aka haife ni ban da yakin biyasura ba zan koma gida ba waye na daka suna nan har sun koma da mu lokacin kuma ni na dawo da kaina dedewa zan ce duk wanda yake da zafi akan kome ne a yafewa juna azo azauna a tattauna kome ne abun da yake ba mutane haushi a daidaita saboda mun aure ya mun aure mun haifa yara su ma su yi rayuwansu duk inda suke so saboda ni ma ina da iyali a America ba kasana ba fa amma suna wajen suna rayuwa ya ni da aka haife ko mu da mu yan Najeriya ne ya zai mu ji tsoro a kasanmu mu daina ba dadi kowa da kowa yi hankali da abun da zai tarwaza wannan kasa ni ba zan goya baya ba iyali na ba zai goya baya ba kuma duk wanda ya san zafin kanshi ba zai goya baya wannan shine ya sa nake ce
Ya kausa da yarba da ibo a Nigeria, Nigeria Kasa da ya uwa da ya uba da ya kada jari Kubar kabilanci da zambanci a junanmu Mu kada jari mu daina fada na addini ko na siyasa
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau daga wannan zaure sai kuma mako mai zuwa mu saki komawa birnin tarayya Abuja mu dora inda muka tsaya a wancan zauren yanzu dai a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sai
kai mata sune duniya sune dadin duniya
to a gaida malamai ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya
Bayan ya kwashe kusan shekaru 9 a gidan yari, tauraron wasanni da wasan kwaikwayo irin na cinema OG Simpson, yau Alhamis aka shirya za a fara sauraron bayanai ko kuma wato shedu da kila zai kai ga sake shi a ranar 1 ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu. Simpson mai shekaru 70 a duniya an yanke masa hukunci ne akan laifin yin fashi da makami da kuma sace mutum a shekarar 2008 biyo bayan tinkarin wasu dalalan kayayyakin wasa guda biyu a shekarar 2007.
To a gaishe ka da haka Allah ya kawo mun karshen shirin a safin nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin na kasa ba kasawa ba. Kamina madadin baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da injiniya Jimmy Kubbe ya rika masa anan ni sahabo Imam Ali Zandaka ta in sallama da ku mu zama lafiya.